Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da kuma Dalal FM. Kana tashar mu ta View Africa a kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za iya kallon mu ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau daren talata 15 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari. Kana da abokin aikin mu daga jihar Sokoto, Umar Murtala Faruk Sanyinna, wanda yake nan tare da mu a ɗakin watsa labaran mu kai tsaye. Idan muka shiga cikin shirye-shiryen namu, za ku ji rahoto wanda ke dauke da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana dalilanta na kulle iyakokinta. Sai daga bisani mu kawo muku labaran tamwala amma a takaice daga jamhuriyar Niger. Kana kuma za mu so mu bude layin wayoyinmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, wai ta ya kuke kallon kulle iyakokin Najeriya da aka yi zai taimaka ma talakawa a kasar? Lambar da kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. In takarar shugabancin ƙasar Amurka na 'yan demokradiyya 12 za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau Talata a Raba Jami'ar Otaben da ke Westerville a jihar Ohio, wanda ce muhawara ta jam'iyyar Democrat ta hudu tun watan Yuni, kuma za ta kunshi mutane da yawa a lokaci guda fiye da yadda aka yi a baya. 'Yan majalisar Hawaii Tulsi Gabbard da Tom Steyer, wani tsoho mai saka jari da kuma mai rajin kare muhalli, za su shiga cikin 'yan jam'iyyar Democrat goma wadda kuma suke cikin muhawara da ta gabata a watan September da ta gabata. Biden yana buƙatar taka rawar gani a muhawara saboda babbar abokin hamayyarsa Senator Elizabeth Warren ne wakiltar jihar Massachusetts, wadda ta kasance tana ƙara samun goyon baya a zaben. Binciken ra'ayoyin jama'a wanda cibiyar Real Clear Politics ta gudanar ya nuna su biyun suna tafiya keke da keke, yayin da majalisar Vermont Bernie Sanders yana biye a matsayi na uku. 'Yan takarar na jam'iyyar Democrat da ke baya-baya suna ganin muhawara ta Ohio wata dama ce da za su iya kai ga samun tiketin a lokacin zaben jam'iyyar na tsaida ɗan takara. An tuhumi wani ɗan sandan Texas da ya harbe wata mata baƙar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean ɗan awanni kaɗan bayan da ya yi murabas daga rundunar 'yan sanda ta Fort Wayne jiya Litinin. Shugaban 'yan sanda na birnin Edwin Cross ya faɗa a wani taron manema labarai cewa da za a kori din idan har bai murabus ba. Din, wanda farin fata ne, ya harbe a Tatiana Jefferson baƙar fata a shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar Asabar, bayan wani makwabci ya kira layin 'yan sanda wanda ba na neman agajin gaggawa ba ne don sanar musu da cewa an bar kofar gaban gidan Jefferson a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya, tare da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiyya, yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zuwa ƙasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da aka rika yi cikin makon guda tun da fadar shugaban ƙasa ta White House ta sanar cewa Turkiyya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade tana yi na ƙoƙarin kafa tudunmun tsira kan iyakarta don kan kawo ƙarshen hare-hare mayakan Kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka, wanda kuma aka zarge su da ta'addanci. Mamaya da Turkiya ta yi ya sanya dakarun Syria masu rajin demokradiyya cimma yarjejeniya da gwamnatin Syria wacce ta dawo da sojojin Syria a yankin arewa maso gabashin kasar a karo na farko cikin shekaru ciki har da ranar Litinin din da suka isa garin Manbij. Trump ya yi magana jiya Litinin da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan da General Muslum Kobani shugaban Kurdawan SDF da Amurka ta dogara da su don su yaka wa masu ikirarin Islama a Syria. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da Turai Fiona Hill ta shaida a jiya Litinin cewa tana matukar nuna adawa da korar tsohon jakadiyar Ukraine wato Mary Yovanovitch kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro na kasa John Bolton ne ya umarci Hill da ta bada da nuna damuwa game da yunkurin matsin lambar ga Ukraine da lauyoyin gwamnatin Trump.
Gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Najeriya kasa ce da Allah albarkace ta kasancewar ta babbar kasa a nahiyar Afirka. Kasar ta samu kanta cikin wani hali wanda har ya kai ga gwamnatin kasar ta dauki matakin hana shige da fice na kowane irin kaya daga cikin kasar zuwa kasashe makwabta wanda shugaban hukumar custom Hamid Al-Kanal Hamid Ali ya bayyana haka da kuma matakan da ya sa suka dauki waɗannan matakan. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Shugaban hukumar custom na kasa Kanar Hamid Ali mai murabus shine ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da yayin da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kanar Ali ya ce duk da daukan wannan mataki ba hana shigowa da kaya ta iyakokin ruwa ba saboda zai ba hukumar damar bincika kayan kafin su shigo cikin kasar har jama'a su fara amfani da su. Kanar Hamid Ali ya yi karin haske.
Wanda daman yawanci suke kukan shine wanda suka saba fasakori. Fasakori kuwa shi muke so mu tabbatar mun hana iyakokin mu. So wanda duka gaji yana kukan cewa ko tattalin arzikin shi ya tagayyara ko kuma ya shiga wani hali to daman sana'ar shi fasakori ne.
Wannan ya nuna cewa duk kasashen nan dake makotaka da mu ba wanda ya bada hadin kai kenan.
Ah yanzu Niger ta ba mu hadin kai. Sun wajen sati uku da suka wuce sun bada sanarwa cewa sun sa doka sun haramta shiga da shinkafa kasar Najeriya. Duk wani dan Niger da ya dau shinkafa ko buhu ɗaya ne ya shiga da shi ya kokin mu za su hukunta shi. To irin wayannan matakan muke nema. Muna neman sauran mu na Benin da su Chad su ma su yi irin wayannan.
Shi ma shugaban hukumar shige da fice na kasa Muhammad Baban Dede ya ce rufe iyakokin ya ba hukumar sa daman kama wasu waɗanda ba su da takardun izinin shiga kasar.
Mutane 1111 an maida su wato sun zo iyaka suna son su shigo muka daga ina kuke sai ai ba mu da takarda to sai ku koma ga garinku in kun zo takarda ku wuce ko kuma yan patrol na hada gwiwa wanda ofishin mai ba shugaban kasa shawara yake kilta in sun ga mutum yana yawo a daji zai shigo sai su maida shi. Mun hana mu ma namu shigowa wajen 146 wanda suke tafiya dinan tafar daji din nan. So in kun zo za ku wuce a ina zaka ba ka takarda ka koma gida.
To sai dai ga mai nazari a harkar tattalin arzikin kasa Aminu Jumari yana ganin dokar rufe iyakokin ya sabawa wasu matakan cuɗanya da makwabta.
Wannan al'amari na rufe boda dai har za a dube shi ta fuskar fa'ida sai a dube shi kuma ta wata fuska daban. Fuskar da nake nufi ya kamata Najeriya ta yi kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da Najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a yi tunawa tun 1918 akai ta sa Najeriya ta yi kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen Afirka da kuma yarjejeniyar da za ta bai kasashen nahiyar Afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama. Wannan yarjejeniyar Najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan kasashe su ci gaba da harkokin su na hada-hada ta yau da kullum. To har sai da aka kai wannan shekarar da muke ciki sanan Najeriya ta yadda ta je ta sa hannu wanda shine shugaba Buhari yake ya sanya hannu a Niger aka amince da wannan yarjejeniya to kwatsam kuma sai a ce gashi yau Najeriya da ita ce uwa mai bada mama ita ce uwa mai sa ido akan sauran kananan kasashe kwatsam sai ta zo ta ce wai ba ita kawai ta rufe kan iyakokinta
Shugaban hukumar Kwastam Kanar Hamid Ali ya ce a watanni biyu da aka rufe iyakokin kasar jami'an hukumar Kwastam tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro da ke sintiri kan iyakokin da aka rufe sun samu nasarar kwace wasu kaya da darajar su ta kai naira biliyan 1.4 Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Jinjina ta musamman ga Hajiya Madina Dauda Masu sauraro akan wannan batun muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku wai ana iya cewa wannan matakin zai taimaka wa talaka samun rayuwa mai nagarta a kasar kuwa La mu so mu ji ra'ayinku amma kamun mu bude layin wayar mu bari mu shakata da wannan faifan
jam ne kuka akan busa hajin talaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahalar fitra amma fitru yayi tsada kanan zuri yayi tsada da na ga layin mota na dakata
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kiran mu na farko daga Binnin Shehu. Wake magana daga Binnin Shehu.
Bello ne daga Binnin Shehu.
To Malam Bello muna jin ka.
Ina jin ma nuni da ku faɗi game da Baturu Hegoda.
Eh.
To shi na muka ce mu roƙi shugaban ƙasa ya taimaka ma talaka. Dan yanka mai boda talaka ne ake cuta ba wani ba.
Eh.
Dan kuma na so a taimaka muna a buɗe boda talaka ya samu kai halaka.
To ta yaya wannan yake shafa ku kenan Malam Bello?
To shafin shinkafa da muna sayi shinkafa 21,022 yanzu ga ta koma 33,000.
Eh.
Shi da talaka yana cikin wahala, ba wanda a cikin wahala in talaka. Duk ba mu isa. Dole mu koma mu ci dawa da masara.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kana magana da injiniya mai gero makiri lulukon ta gore jihar Niger.
To injiniya muna jin ka.
Wato eh an ta fara abin mai biyar sau saboda rahe bodan nan da muna korahin kiya ba a kyauta ba kyauta so sai an kai mana bayanin cewa abubuwan da ke biyuwa baya saboda kasashe makwattan mu ba ta taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa rabano to sannan ana shigowa da miyagun abubuwa cikin bonan shinkafa to gaskiya rahe bodan nan a tsaya a tantance sannan a zaman sulhu da can kasar can da kasar samu Najeriya Najeriya ta fara dokoki ba amince su ba ta haɗin kai in ba haka ba kuma ba su ya kautu a rahe bodan nan ana haɓɓadi ba damuwa
to kana ganin rahewan ba zai shafi wani abu ga rayuwar talaka ba kenan
a ya ce ai talaka din tun daga hinkin kawo ya kasa ba ta yi ba ta yi ban wanda mun ka noma ba a kai da rai sosai ba ta kai 500
to Allah ya kyauta bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Sunan Abdullahi Lalas Jela tashar mota kawo a Kaduna tarayin Najeriya.
To Malam Abdullahi muna jin ka.
to ni gaskiya kamar rufe bodan zan ce yayi daidai amma ya kamata kafin a rufe yana da kyau gwamnati ta zauna da ainihin manya-manyan ɗan kasuwa akan wannan shinkafa ta gida a sa mata farashi ga abin da muke so ku sayar da ita to kaga in aka sa mata farashi wala daidai talaka zai iya siya to da duk wanda ke ce ku can da ba a yi shi ba to amma gwamnati ta rufe boda kuma ita shinkafan gida da ake so a siya sai kuma tsakaninta da ainihin wanda ake shigo da ita bai fi naira 50 bane to kaga dole talaka yayi wannan kuka amma bai bace ba ya kamata gwamnati ta zauna ta ga me ya kamata ta tsara akan wannan shinkafa na gida
to mun gode malam labar mu ko muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wake magana
dan sai su aliyar da barka da lafiya
to barka ka dai malam murtala muna jin ka
na na murtala ina kiran ku da garin gasa Kaduna tare da Najeriya
to muna jin ka
to a dan ta kaga ai kasan ma da aka ce da su rike goda su kai da India ina tunanin sai da tsakkotar ita ya tafi a kasan kamfanoni ya tafi a kasan su in misali na da karfa goda misali idan muka zo bayan karfa goda muka ce to idan shi kafin da mu kaga da a ce masaku ko kamfanonin da ya ja ya ta shi kafa su da muka tambayi gwamnati me zamu yi wa da ai ta ce ai da kamfani ta za ga gurin kamfani ta zamu
to malamar talalayan ka dai yau sai a hankali muna nan dai har yanzu a Kaduna wake magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wake magana
Dr. Yusuf Harande ne muka barka da yamma
to barka ka dai malam Alhaji Musa
Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya shine sunana
to muna jin ka
to kaga dai na farko mu dai abinda muka so da gwamnati kafin a ce ta rufe bodan nan magana ta gaskiya ya kamata a ce kaman injinin da ake tasan wannan shinkafa da mutane suke korafi akai ya kamata a ce misali a jihar Kano akwai Sokoto akwai Kebbi akwai Zamfara akwai Kaduna akwai irin dai a ce manyan jihohin mu na Arewa a ce an samu wannan na farko kenan na biyun su rufe bodan nan alkhairi ne mu a gare mu irin ni ba manomi bane amma duk wani manomi da ka je kuka aka rufe bodan nan to ina ganin kaman ma bai kai shi adalci ba saboda kaga dakta fa idan muka dauka da waki abin da ake cewa 180
to malam Musa Layin ka ya tsinke bari mu tafi jihar Jigawa muke da shi a Jigawa
Sana Idris ne daga Jigawa
to malam Bello muna jin ka
to wannan rubar boda da aka yi hakika ba ba alheri ne ga talaka a Najeriya
eh
domin ko ba komai yana samu akwai tsaro akwai tsaro kuma amfanin gonar mu da muke noma na kasa zai yi daraja
eh
kawa za su samu kudaden shiga rayuwar su za ta inganta da Allah
to mun gode malam Bello bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger kuma
Ibrahim ne wanke kula a garin Mai Gode a Kimba
to malam Ibrahim muna jin ka
to ni a ra'ayina gaskiya hukumar Najeriya ya kamata ta tsaya ta nasu ta san abin da zai amfani talaka a kowane lokaci ba sai ya shiga cikin halin ha'ula'i ba
eh
domin ya kamata kamar noman nan da muke yi ya kamata a ce duk what an tanadi inda za a ce kayan noma da daraja yanda ke koda danki a halin talaka ya same shi cikin sauki ba tare da sai ya sha wahalan abin da zai sa bakin salati ba
to mun gode malam Ibrahim har yanzu dai muna jihar ta Niger wa ake magana
Yusuf Ali Warande engineer mai gero mai kirin lokon da gurin ya dawo
to engineer muna jin ka
wato saboda alan roƙon da muke akwai direbobin mu ɗan Najeriya waɗanda an kawo rahe boda ba sun kai kaya sun dawo su dauko ba an rahe suna son su hito ba su hito ba to a kai maka a bude su hito su wuce roƙon da muke kenan
to Allah ya sa wannan kukan naka ya kai ga mahukunta to muna da kira daga jihar Katsina wa muke da shi a Katsina
Lawal Faraja kan shi ba tsari Katsina
Malam Lawal muna jin ka
to gaskiya wannan rufe goda da ake kani da Allah mun jira da su saboda jama'a ba tsari ba su zanna haka din Allah to zai jawo mana mu samu zaman lafiya ba tsari Katsina zuwa Zamfara
to su talaka da ke kuka cewar hakan kuma ba alfanu bane gare su me zaka ce dangane da haka
to dai kukan da suke yi zai ya zama wa alkhairi ne dai a gare mu saboda gaskiya wannan lokacin da ake cikin yanzu mu a da ba tare da
to mun gode to layin ka ya tsinke malam Lawal bari mu koma jihar Bauchi Yakubu wa muke da shi a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi
to malam Ayuba muna jin ka
So gaskiya dai mu mun ga amfani da ke wannan boda 100% musamman mu talakawan jihar Bauchi. Yanzu idan kaga talaka jihar Bauchi musamman manomi zaka samu duk abin da ake iya saya da kudin sa wannan manomi yana saya sakamakon rike boda. To lalle mu kan muna goyen baya 100% don rike boda saboda talakawa suna samu noman su yana da daraja.
To mun gode, bari mu tafi jihar Kebbi. Wa muke da shi a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum wa alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana dan Asaba mai fata daga Yauri.
To malama Asaba muna jin ka.
To malama Yusuf, gaskiya rufe wannan boda ya jefa rayuwar talakan Najeriya cikin hali na kakanikayi.
Eh,
zan baka misali.
Kame
a rufe bodan nan a Yauri muna sayan mudu shinkafa naira 200. Amma yanzu sanadiyar rufe bodan nan ya kai 350 400 gurgurdon kyawun shinkafa gurgurdon kudin ta har 440 ana saida wata shinkafa. To kaga shi talaka ya samu kanshi cikin wani mawuyacin hali.
To baka tunanin kuma maganganu da saura ke yi na cewa akwai tsaro da sauran abubuwa?
To ai duk matsalolin da ake samu laifin jami'an tsaro ne, ina custom, ina immigration wa'anda ke bakin boda dukkan.
Sawa mun gode dan Asabi, bari muna nan dai har yanzu a jihar ta Kebbi. Wake magana?
To assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arafa Asara da Kebbi State don kowace.
To muna jin ka Shehu Arafa Asara.
To Allah ya sauki Hashim, amma alhakin gaskiya wannan rufe boda da aka yi Najeriya wallahi talakawa sun shiga cikin uba. Yau yau din ga ina mai tabbata maka, muna magana da wani ana ce mashi Alhaji Akilu Dega. Yake gaya mini wallahi matsalar da suke fama garin Jega matsalar ta yi yawa. Wallahi kulla bore da aka yi ba alheri bane ga talakawan Najeriya, ga mutanen Najeriya, ga ma Afirka gaba ɗaya, don shugabanci da ake yi ma ƙasar Najeriya wanda ya kamata a tsaya a duba. Mutane suna wahala, wallahi ba ma 'yan Najeriya ɗaya ke wahala ba, duk waɗannan contest da muke.
To mun gode Malam Shehu, muna jihar Nasarawa yanzu kuma. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana lafiya? Ka wani lafiya?
Lafiya lau, wake magana?
Kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gidata, local government na Sarawa.
To muna jin ka.
Wato kamar yadda ni na fahimce wannan bayanin da kuke yi, a gaskiya fi sabilillahi, ko da ka ga wani babba ya kasance cewa rufe bodan nan ya yana da alheri, da misali za a ce za a karli abin da yake shigo cikin talakawa ya ziyara zauna cikin talakawa. So ina tabbatar maka da cewa ba zai iya bude baki ya faɗi wannan ba, saboda in aka ce maka irin wannan abu ya kamata a ce kafin a kulle boda, to a tabbatar da cewa an shirya ma talakawa wani abin da za su dan ina tunanin cewa gaskiya fi sabilin Allah kulle bodan nan manyan mu nan su ƙara duba su ga duk abin da ya kasance talaka zai dan sha wahala. To bai kamata a ce suna kawo shi ba, saboda mu muka zaɓe su.
To Malam Bala Babawo, mu da kiran ka muka kawo ƙarshe. To masu sauraro, iyakar abin da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu buwa ku wannan dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar, inda Maina National cewa da kungiyar kullon kafa ta kasar da ta sha kashi biyu da nema a hannun kasar Centrafrique a ranar Asabar ta gabata, yayin da a ranar Alhamis kungiyar ta Maina ta jamhuriyar Nijar ta yi kunnen doki banza da banza Stade General Seni Kunci na birni mai da kasar Zambia. Wannan ko a tsarin ranaku na hukumar kullon kafa ta duniya FIFA da ta kebe na wannan watan wasanni na kasa da kasa na kwallon kafa. Duka dai a fannin kwallon kafa din, Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal ya saka ci na 700 a tsawon rayuwarsa ta dan kwallon kafa a ranar jiya Litinin, a lokacin karawar kasar ta Portugal da ke rike yanzu haka da kofin nahiyar Turai ta kasar Ukraine a Kiev, inda kasar ta Ukraine ta yi amfani da wannan karawar domin kai ga shiga wasan Turai na kwallon kafa na shekara 2020 bayan taiwa
Portugal din ci 2-1. Yanzu haka dai shi dai Cristiano Ronaldo shine dan wasa na 6 a tarihin kwallon kafa na duniya mafi saka cin kwallaye a raga bayan Joseph Bican mai ci 308 sai Romario mai ci 772 da Pele mai ci 767 sai Ferenc Puskas mai ci 746 da Gerrit Müller mai 735 a wannan tunkade da rairaya na neman shiga kofin wasannin kasashen ayyar turai na shekara 2020 kasashe biyar ne suka kai ga gasar yanzu haka kuma sun hada da kasar Ukraine kasar Poland kasar Belgium Russia da kuma kasar Italia a stadium na Vasil Levski na kasar Bulgaria so biyu ne aka tsaida gudanar da wasan da ya hada kasar Ingila da kasar ta Bulgaria a ranar Litinin saboda kalaman wariyar launin fata da na kyama da ma na dangantawa da magoya bayan kungiyar kullun kafa na kasar Bulgaria suka wa ƴan wasan kasar Burtaniya kamar birai ƴan wasan da suka fuskanci wannan wariyar sun hada da Raheem Sterling sai Marcus Rashford da Timo Reimings wannan dai bi hana kungiyar kullun kafa ta kasar Burtaniya ba damar zazzage kasar Bulgaria da cibiyu da nema a tankade da rairaya da neman shiga kofin nahiyar Turai na shekara 2020 na kwallon kafa haka ma duk dai a wasannin na kwallon kafa an ci gaba da gudanar da wasannin sada zumunci a nahiyar Afrika inda aka yi wasan da ya hada kasar Lesotho da kasar Malawi wanda kungiyoyin suka tashi ɗaya da ɗaya duka ranar Litinin da ta gabata kasar Misr ko Egypt ta shahe kasar Botswana da ci ɗaya mai ban haushi yayin da kasar Rwanda da kasar Tanzania aka yi ɗibi na dahoyan ɗibi na gashi banza da banza Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Maman Bako har yanzu dai masu saurare ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 4:57 na yamma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Shugabancin kasar Amurka na 'yan demokradiyya 12 za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau Talata a harabar Jami'ar Otaiben da ke Westerville a jihar Ohio. An tuhumi wani dan sandan Texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean 'yan awanni kadan bayan da ya yi murabus daga rundunar 'yan sanda ta Fort Wayne a jiya Litinin. Shugaban 'yan sanda na birnin Edward Cross ya fada a wani taron manema labarai cewa da za a kori Dean din idan har bai yi murabus ba. Dean wanda farin fata ne ya harbe a Tatiana Jefferson bakar fata a shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar Asabar bayan wani makwabci ya kira line 'yan sanda wanda ake ba na neman agaji da gaggawa ba don sanar musu cewa an bar kofar gaban gidan Jefferson a bude. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiya da ta daina kai hare-hare a arewacin Syria ta da bayyana cewa zai saka takunkumi akan jami'an Turkiya yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagoranci mataimakin shugaban kasa Mike Pence zuwa kasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan korafe-korafe da aka yi ta yi cikin makon tun da fadar shugaban kasa ta White House ta sanar cewa Turkiya na ci gaba da shirye-shirye da ta dade ta
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai babban bakon namu kuma abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina da ke nan ɗakin watsa labarai da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan rana ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.